Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Masare assalamu alaikum. Ga cikakken labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. An gudanar da zaben shugaban kasar Saliyo Zagaye na biyu wanda aka yi jiya Asabar lokacin hutun Easter cikin kwanciyar hankali da lumana. Yan kasar ta Saliyo sun yi yunkurin ganin sun kammala wannan zaben da aka faro tun a ranar 7 ga watan jiya domin ko shugaban kasar na yanzu Ernest Bai Koroma zai sauka daga kan karagar mulki bayan ya kammala wa'adin mulkin sa Zagaye na biyu. Masu jefa kuri'ar dai suna jefa kuri'a ne ga jam'iyyu biyu da ke fafatawa wato jam'iyyar APC mai mulkin kasar wadda Dr. Samuel Matu Wilson Kamara ke matakara sai kuma jam'iyyar Sierra Leone People's Party da ke dan takara Julius Ma'ad Bayo wannan dai shine karo na biyu da Bayo ya tsaya takara na shugabancin kasan domin a shekarar 2011 ya kara da shugaba mai ci yanzu amma bai yi nasara ba. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa jama'a ba su fito da yawa ba idan aka kwatanta da zaben farko. Hakan ko ana ganin ba zai rasa nasaba da tsatsauran matakan tsaro da aka dauka ba lokacin gudanar da zaben. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewa an hana tuki lokacin wannan zabe abinda ya sa masu jefa kuri'a takawa daga gidajensu zuwa rumfunan jefa kuri'a zabe. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci a gudanar da bincike na sadidan kuma mai zaman kansa a sakamakon mummunar taho mugamman da aka yi a bakin iyakan Isra'ila da Gaza a ranar Juma'a wanda ya musabbabi mutuwar Falasɗinawa har 15 kana wasu 1,400 suka samu rauni cikin ko har da 750 da harbin bindigaye wa illa. Kwamitin Sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya gudanar da wani taron gaggawa a ranar Juma'a domin tattauna yanayin da yankin na Gaza yake ciki sai dai taron bai yanke hukuncin da zai dauka ba akan wannan lamari. Dubban mutane ne dai suka halarci jana'izan waɗanda aka kashe kana Falasɗinawa suna zaman makoki a jiya Asabar. Dani Danon, jakadan Isra'ila a Majalisar Dinkin Duniya bai halarci zaman wannan taron ba domin ko yana halartar wani bikin da aka saba yi a Isra'ila na shekara-shekara na tunawa da ranar da Yahudawa suka samu kansu daga hannun Misrawa. Sai dai ya aiki da wata sanarwa a wajen taron inda yake jiddar cewa Isra'ila ta buƙaci a dage wannan taron har sai an kammala wannan biki da ake a ƙasar tasu ta Isra'ila. Ma'aikatar tsaron Amurka ta gane sojan nan nata da ya mutu a ranar Juma'a sakamakon tashin bom a arewacin Manbij na ƙasar Syria. A jiya Asabar ne dai aka bayyana sunan wannan ɗan taliki wato Jonathan Dumba ɗan shekaru 36 daga Austin a jihar Texas. An kashe shi ne tare da wani sojan ƙasar Birtaniya yayin da wasu biyar suka samu rauni sakamakon tashin wani bom a ranar Alhamis da daddare kamar yadda jami'an Amurka suka bayyana. Wannan harin na Manbij tsohon tungan ƙungiyar IS ne dai wanda yanzu haka na aka girke sojojin Amurka ya zo kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa zai janye sojojin Amurka a wannan wurin nan ba da jimawa ba. Ya ce za mu fice daga Syria nan ba da jimawa ba don haka wasu ma su ɗauki ɗawainiyar wannan aiki nan ba da jimawa ba mu kan za mu fita, inji Trump. Yana magana ne a lokacin da yake jawabi a Ohio sai dai bai fayyace jawabin nasa ba. Sai dai kuma waje ɗaya wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya ce manufar Amurka a Syria bai sauya ba domin ko tana nan sai ta fatattaki kungiyar IS. Amurka dai tana da sojoji sama da 2,000 a Syria wanda kawo yanzu an kashe 60 daga cikin su tun lokacin da ta fara yunkurin ragargaza kungiyar IS a shekarar 2014. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mummunan gobara ta barke a wurin da hukumar abinci ta duniya ke ajiye kayayyakin abinci a Yemen a kusa da gefen tekun Bahar Ahmar da ke birnin Hodeida. Kafan yaɗa labarai mallakan gwamnatin ƙasar ta Yemen ta bayyana cewa gobarar wadda ta fara a jiya Asabar ta yi mummunan ɓanna musamman ga kayayyakin aikin jin ƙai da aka tara a wannan wuri sai dai kawai yanzu ba a gane abin da ya haddasa wannan gobara ba. Wani jami'in gwamnati ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa gobarar ta laƙume manya-manyan rumbunan ajiye abinci guda 4 wanda ke dauke da tarin kayan abinci da ya kai har tan 50 jami'an kasar ta Yemen sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta binciki wannan al'amari har kuma ko baya ga kayan abinci da aka jibge a cikin waɗannan rumbuna akwai katifu da dai sauran kayayyakin amfanin bani adama da ake rarrabawa bayan Allah da yaƙi ya raba su da mahallansu Yemen dai ta shiga cikin halin oni yasu ne a lokacin wannan lokacin tun daga cikin shekarar 2015 lokacin da kasar Iran take marawa ƴan tawayen Shi'a baya yayin da ita kuma kasar Saudiya ke goyon bayan rundunar haɗin gwiwa wanda kasashen duniya suka yarda da halalcin sa shi dai wannan gari na Hodeida yana da rumbun abinci da kayayyaki da suke na tamkar matsayin wani ruhi ne ga kasan kasanye mai din
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masarar ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu sauraro na biye da mu a cikin satin da ya gabata mun kawo muku zaben da aka gudanar ne a jamhuriyar kamar kai tsaye ko da yake bamu da wadataccen lokacin da zamu iya kawo muku kowane abu a lokacin da ake gudanar da wannan zaben wannan yasa domin ba ku cikakken sanin yadda ta kaya muka saki komawa kasar ta Kamaru din kuma kamar shirin da ya gabata wakilin sashin Hausa a kasar Kamaru Muhammad Awas Garba shine ya muna jagora to da yake zaben na sanatoci ne amma a tsari irin na Kamaru ba jama'ar gari ne ke zaben sanata ba kansiloli ne ke da alhakin yin wannan zaben wakilin namu Muhammad Awal Garba ya fara tattaunawa ne da daya daga cikin waɗanda suka jefa kura'a wato kansila da ya tattauna da shi shine Alhaji Yahaya Barista wanda yake yankin da ake kikikaka a harkan tsaro Muhammad Awal Garba ya fara tambayarsa ne yadda zaben ta kaya a wannan yankin dukko da irin kalubalen tsaro
na'am a gaskiya Allah Awal Garba mun fito mu da barkatan mu ma'ana mu da barkatan mu da gabaɗe duk wani kansila na ƙasa arewa ko na tsaro a wannan dai musamman a ɓangaren da muke gaskiya babu wanda aka bari a baya ai mun yi rige-rige zuwa wajen kada ƙuri'a kuma komi ya tafi daidai komi ya tafi yadda ake so kowa ya kada ƙuri'ar sa a yanda yake so a lokacin da yake so kuma an inganta tsaro jami'an tsaro babu kalan da babu an inganta tsaro na farin kaya da ainihin wanda suke sanye da kayan sarki na kowa da kowa ko ba ma kamsuloli ba mutane da yawa sun halarci filin wannan zaben saboda su ganin na idonsu abubuwan da suke wukana.
Ka san ka yi maganan matakan tsaro a jihar Arewa mai nisa kuma daga cikin jihohin da take fama da maharan Boko Haram. Wato hakan bai girgiza ku ba domin ku je ku kada Qur'ani naku kenan.
Na'am, a gaskiya wannan bai ba mu tsaro ba saboda bai ba mu razani ba ko bai razana mu ba saboda muna da kyakkyawan yakini gwamnatin kasar nan ta inganta tsaro ba ma wai lokacin zaɓe ba kasar Arewa mai nisa gaba ɗaya ko kuwa kasar nan gaba ɗaya muna jinjina ma wannan gwamnati ta inganta tsaro ko ta ko ina akwai jami'an tsaro na farin kaya da kuma suke sanye da kayan sarki riƙe da makamai da iri-iri kuma da security da ainihin yan ƙato da gora wato kaman wato yan komite da vigilance wato suna nan gaskiya ko ina bakin kokarin sa alhamdulillah gaskiya tsaro ya inganta sosai
to haka kuma a yankin yan awaren ingilishi wanda suke adawa da gwamnatin kasar Kamaru nan ma Awal ya jiwo muna yadda zaben ta kaya domin ko ya tattauna da Alhaji Dan Asabe wanda ya sa ido ga zaben kuma Muhammad Awal Garba ya fara tambayar sa ne ko shin zaben yayi wani kwarjini a yankin
san dai ba a yi zabe a ayyuka ba zaben da a birni ya kai wato birnin Buya da Kumba a headquarters din ja alaka ce kowa da kowa ya zo yi zabe domin saboda ba na tsoron abin da zai iya faruwa kamar da kashina shi sa aka ba wa kowa kudin hanya da ka 50-50 a zo a zauna a yi wannan zaɓe. To kuma akwai wa'yansu wanda ba na jam'iyyar ɗin mai ci da yanzu wato CPDM wanda a shashin ba min da sun zaɓi opposition wato sun zaɓi SDS kisa zai sai galaba a can Northwest din.
To ya hakan zai sa ku kwantar da kayar baruku wato ku bi gwamnatin kasar Kamaru domin a ci gaba tafiya tare?
Ah wannan kan bazai taba yiwa ba domin ma duk wani zaben da aka yi ko na wannan kaman da wannan da aka na majalisar da kafashi ko kuma da wanda aka yi na wanda za a yi mai zuwa na kana hukumomi duk wanda mutane din ka san kaman da kashi na a majalisar da aka yi wancan shekara da yanzu wannan da yake karewa an yi musu magana cewa su kawo wannan magana akan tebu na sashin English don a tattauna akai a ga me ne za a yi suka yi kine to mutanen namu bangaren kuma suka ce to wannan majalisa guda biyu din da ta bada shi National Assembly to da zai taimake su a komai ba saboda haka zaben nan baya da wani mai jawurin su to kuma ba za a yi zabe ba kuma kamar yin zabe da ake da ko ina ko ina idan zo wato za a yi duk ayyuka birane da shauransu wannan sun ce kan sun lashi takobi suka ce wannan zabe ba za a yi ba
yayin da Alhaji Dan Asabe na yanke a warin English ya ce an dai abin da aka yi musamman akan abin da ke da nasaba da tsaro a zaben amma jigo a cikin jami'a mai mulki Alhaji Ahmadu Inusa ya ce zabe kan tubarakallah
sai wannan zabe da kai saboda aini wannan kungiyar da take kula da shugaba aini ya harkokin abin nan zabe saboda ana kiranta Eleka wanda take aini kula da shishiri aini ko sungulan zabe an sun yi aiki yanda ya kamata sun sa kuma ai fitar da kati ko kati da aka fitar na wannan zabe saboda kada a samu wani matsala a ce ko an yi maguda baya ko kuma an zuba aini tsaro sojoji wanda gurin da zabe saboda wannan zabe shi a cikin mutunci da kuma daraja da kuma tsaro kuma ta shige hakan yin gwamnati ta dauki mataki haka kuma Elecam ta dauki da haka kuma mu aini mutanen party za mu tafi zabe a cikin nutsuwa da daraja haka da jin kai wannan zabe a cikin mutunci
to dake zaben ba na gama gari bane kamar yadda na faɗa tun farko don haka ba kowa ne yake halartar wurin jefa kura'a ba Muhammad Al Garba ya tambayi wani masani harkokin demokradiyyar Kamaru da Najeriya Alhaji Malami Abdulkadir ko me zai ce ya bambanta wannan zaben na sanatoci na Kamaru da na Najeriya
zaben majalisar dattijai na Najeriya da na Kamaru akwai bambanci saboda zaben majalisar dattijai na Najeriya tun zabe ake yi tun daga mutane ne suke zaben su kamar yadda za su zabi shugaban kasa haka za su zabi yan majalisar dattijai saboda haka kaga akwai bambanci saboda haka ba yan majalisar kananan hukumomi kansiloli ne za su zabi wayannan ba saboda haka shi yasa yake da bambanci kuma zabe ne wanda za a yi tsakanin hukumar zabe da talakawa da yan takara nan kuma yanzu kaga an yi zabe ba wanda ya san menene yanzu kowa yana jira har an cire wata rana da za a ba da sakamako kuma a ciki kaga na Najeriya gabaki daya da na Amurka gabaki daya yan mutane ne suke zaben su kaf saboda mutane zabe ne nanne na cikakken iko wannan kuma har akwai nadi kaga akwai bambanci ina dan majalisa ina nadi
yanzu kuma bari mu rufe wannan batun zaben da jin shin wayar shi ne za a fitar da sakamakon wannan zaben nan ku awal ya tambaye ɗaya daga cikin jami'an hukumar zabe ne mai kula da walwalan jama'a Alhaji Zakar Muhammadu ga kuma bayanin da ya yi ma'awal din
wannan dai za iya a ce kaman da kake fada mun dauki duk matakai na yin aikin da yake a matsayin mu na hada zabe in da kuma irga wato kuriya da kowa ya samu mu tura a wato commission da take na musamman kusa kuriyan da muka irga in commission national wato committee wanda take a matsayi na duk Kamaru gaba daya su ma sun gama aikin su ne za su tura ma Conseil constitutionnel wato ita ce kotu da take ba da sakamakon zabe to izuwa dai ran Lahadi da aka rufe zabe suna da kwana 15 kafin su ba da sakamakon zabe to a cikin wannan kwana 15 in za su iya su zabi ranar da ya gamu su domin sun gama aikin su ba da sakamakon zabe amma ba za su tsallake kwana 15 ba
to ba za mu rufe ba sai mun leka Najeriya kuma a jihar Kaduna inda aka yi zaben fidda gwani na kananan hukumomi sai dai kamar yadda gwamnan jihar Malam Nasir El-Rufai ya ba masu zabe shawara cewa wanda duk ya ba su kuɗi su amsa amma su yi abin da suke jin ya dace wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya tattauna da wasu da suka yi wannan zaben ga kuma kaɗan daga cikin waɗanda Isan ya tattauna da su akan wannan zaben fidda gwani na kananan hukumomi musamman a ƙarƙashin jam'iyyar APC
a sunana Albashir Umar Anco shugaban matasan jam'iyyar APC na shiya ta daya a jihar Kaduna
amma ana magana ina kudaden da aka dinga raba delegate dan su zabo wani to ai wannan maganan da gwamnati ya yi shine ya tasiri
wallahi ina ga maka mun samu tabbacin kananan hukumomi sun haura 10 a cikin kananan hukumomi 23 cewa duk wanda suka bada kudin nan daga wanda yayi na uku sai wanda yayi na baya daga wanda yayi na kusa da na karshe sai wanda yayi na baya mutane sun koma wannan maganar da gwamna yake fada duk wanda ya bada kudi su karba amma wannan wanda zai taimake su wanda yake tare da al'umma wanda yake kishin nan nasu kada su kauce akan wannan dan haka a haka aka yi zabukan nan a kusa da mafi yawancin kananan hukumomi da suke jihar Kaduna shi yasa abin ya ba mutane mamaki yanzu mu yanzu gwamna ya rage mana aiki kuma yanzu su talakawa da su dalige sun rage mana aiki ba dan komai ba saboda mu da mun babban burin mu a ce a cire maganar siyasa kudi a kasar nan
amma nawa nawa aka raba
wallahi ina gaya maka akwai karamar hukumar da wani ya raba 333 shi yazo na baya a cikin abin nan din akwai kuma karamar hukumar da wanda ya raba shi ma 333 shine nan yayi na biyu dama ƴan takarar su biyu ne akwai wata karamar hukuma wanda mace ne ma ta raba kudi wallahi ita nan ta zo na uku a zaben a cikin su hudu
wai 300 ga kowanne mai zabe
duk delegate ɗaya 300 wanda ina gaya maka akwai wata karamar hukuma da wanda ya ci zaben 1000 ya raba akwai wanda shi kuma dan majalisar da yazo da 10,000,000 dan ya ba ma delegate amma wallahi wanda ya raba 1000 dan nan shi ya ci zabe
alhamdulillahi sunana Musa Aliyu sarkin yaki wanda nake gundumar kaura cikin birnin Zaria nake rike da matsayin organizing secretary na jam'iyyar APC a gundumar kaura
kai gaban fidda gwanin shugabannin kananan hukumomi da aka yi na karamar kumar Zaria
eh babu shakka ina ɗaya daga cikin wanda suka fitar da dan takara na jam'iyyar APC matsayin chairman na karamar hukuma
ina labarin hada-hada da aka ce an yi da kudade an ce an raba kudi daga naira 300 zuwa abin da ya kasa wajen wannan zaben fidda gwani kana cikin delegate karin gumunaka
to babu shakka mu a tsarin siyasar mu idan har an raba 300 ni Musa sarkin yaki ban sani ba abinda na sani mafi yawancin ƴan takarar nan wani ya bada naira 50,000 wani ya bada naira 30,000 wani ya bada naira 100,000 wani kuma yace abinda duk wani ya bayar ni ma zan iya bayarwa ko ma in dora a karkashin haka to kaga mu kuma muna da tsari da wanda duk muka amince muka ce muna yin shi wallahi ba za ka ga mu wajen wani dan takara ba
amma gaske ne akwai waɗanda a cikin ku delegate suka samu kashi-kashi na kuɗi a wurin ƴan takarar nan
eh babu shakka akwai waɗanda suke jagoran jam'iyyar APC da sukan je nan gidan su yi rantsuwa su tafi nan gidan su yi rantsuwa su karɓi kuɗaɗe a hannun mutane
amma kana ganin kuɗin yayi tasiri wato waɗanda aka ba kuɗi a cikin wannan zasu yi zaben nan akwai waɗanda ya canza musu ra'ayi suka zaɓi wanda ya biya
wallahi soyayya ne ta yi tasiri a zaben karamar hukumar Zaria don kuɗin bai tasiri ba
amma kuma an karbi kuɗin
an kuma Mallam Nasiru shi ya ce a karbi kuɗaɗe ma a hannun waɗanda suka fito takara su karba haƙƙinsu ne
to ni sunana Lolo Musa SK1 kuma na gundumar Dambo a Zaria local government
to ya aka yi zaben fidda gwanin ku na Zaria
tun da muke zabe tsakani da Allah ban taɓa samun zabe ingantaccen zabe mai kyau da kwamishinan zaben ne ya gabatar da shi irin wannan ba
amma an ce ai an yawo da kuɗi a wurin zaben
an yawo da kuɗi amma a gidajensu kashin a zo wurin zabe amma da aka zo wurin zabe an zuba jami'an tsaro babu yanda za a yi yawo da kuɗi a wannan wuri saboda kowa ya je gidan dan takara ya karbo abin da ya karbo sannan ya zo wurin zabe ba a maganar a gana da wani dan takara a wannan wuri
gaske ne ana karbowa kenan
yawa karbo kuɗi ba an karbo duk wanda ya ce maka ko ɗan da ya ce maka ba a karbo kuɗi gidan wani ba wani ma karbo kuɗi gidan mutum uku ma
wato zagayawa ake yi
a zaga nan an je an karba a wuce can a je a karba a wuce can a je a karba
amma an ce sukan sa a rantse to ya mutum zai iya karbo gurin
uku wai tabbas akwai mu a nan Zaria kamar tabbas kamar da ka faɗa nan akwai dan takarar wanda shi an rantse zai iya bada 100 in ba a rantse ba zai bada 50 in ya ci zabe zai bada 100
an ce akwai mai ma 300 gaske ne a nan Zaria
a
ko da kila kai baka kai ga wanda ya bada 300 bane
a ai ƴan takarkaru masu karfi a nan Zaria su hudu ne
kuma da cikin su wanda ya fi bada kuɗi nawa ya bayar
shi ya ci zabe
to Allah ya kyauta to wai bada kuɗi domin a zabi dan takara abu ne da zai kawo siyasar Najeriya wannan da ma sauran mutuwa muke fatan mu duba cikin shirye-shiryen da zamu kawo muku a wani lokaci nan gaba yanzu a madadin wakilan namu
musamman na kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da wakilin mu na Kaduna Isa Lawal Ikara sai Sulaiman Abu shi da Julie Gration da suka daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Batun shaye-shaye da fadocin miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'ummar Najeriya wani batu ne da yanzu ke ci gaba da jan hankulan hukumomin ƙasar. Lura da yadda rukunin matasa da magidanta ciki har da mata manya da ƙanana ke tsinduma cikin wannan mummunar ɗabi'a wacce ke lalata rayuwar masu yinta musamman ma matasa. Dangane da haka ne wakilinmu da ke Abuja Hassan Maina Kaina ya mana dubi kan girman matsalar ta shaye-shaye a Abuja. Ya kuma aiko mana da wannan rahoto da ya fara da bayanin ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin Najeriya wanda da farko ya bayyana sunansa da kuma mukaminsa.
Sunana Ahmadu Biyade, mataimaki na musamman ga shugaban ƙasar Najeriya game da miyagun ƙwayoyi. Najeriya tana nasara kuma tana ci gaba da yin nasara. Ainihin gaskiya wannan aiki din in ba mutum ya haɗa kanshi da abokan aikin shi na ƙasashen waje ba zai yi nasara ba. To a nan dai Najeriya mun yi nasara, mun samu haɗa kanmu da su abokan hulɗarmu saboda su kansu abin ya dame su.
To amma duk da wannan ƙoƙari da gwamnatin ke cewa tana yi, matsalar sha da fatocin miyagun ƙwayoyi tsakanin matasan Najeriya abin ya kai lahaula. A nan Abuja, mazauna birnin irinsu Sabo Imamu Gashiwa sun fara kokawa na leka ɗaya daga cikin irin waɗannan unguwanni wato Wuse Zanfo inda nake cikus da waɗannan matasa.
Sunana Babangida.
To kai yanzu misali me yasa kake sayar da wannan ƙwayoyi misali?
Ba ni da aikin kuma zan tashi ba ni da wani abu da zan yi iyaka ƙwayar ne na sai nake samun abin da zan ci.
Kamar misali daga yanzu kake sayarwa?
Ina sayar da kodin da roci da yazafon da sauransu.
A ina kake sarowa?
Ina sarowa ne a maraba, nyanya da jabi da warin fa.
Kamar waɗanda irin mutane da suka fi saya a wurinka?
Duka ba wanda ba sa saya.
Kamar misali suwa?
Kamar yaran manya haka da kuma
masu
da kuma masu dan mara, mazan su da matan su duka.
Amma ba ku tsoro a kama ku?
Eh sun zo muna ba su wani abu da su rabu da mu.
Suwa kenan.
Kamar 'yan sanda haka.
So wannan gwanzu kuna wannan sana'a kan ku sai?
Muna sana'a kan mu tsaye.
Abokina me sunanka?
Sanan Kabir Maman Sharif.
Me yasa ka shan waɗannan miyagun ƙwayoyi?
Rashin aiki da tunani da wasu abubuwan lokacin da aka duba ka gani ka nemi wasu abubuwan aiki da gwamnati da gwamnati ba a sallafa maka kai inda ka je ba wani samun aiki kake yi ba. Me yasa in je neman ƙwaya in sha dan hankali na ma ya kwanta akwai iyaye akwai ganni akwai waye dan kaje ka duba ka gani ka shiga gida sai ga mutane nawa wanda a cikin ku wanda kowa baya wani abin da zai kawo a cikin.
Yanzu misali kai kamar me da me misali yanzu kai kamar me da me kake sha?
Ni yanzu gaskiya ne ina shan kayan shaji zuwa su kodin su roti a kodin nake sha. Yawwa idan na sha wannan shine wanda zai kwantar min ga bakin cikin ga zuciyana.
Kuma baka tsoron kama ka?
A to ba tsoron kama ni saboda idan na zo gurin da nake sai din ma ina ganin ma'aikata daban-daban akan idan su ake cire a bamu. To saboda kaga bara mu fargaban kuma mu ma mu cire kudin mu siya.
Abokan ne sunanka?
Sunana Yusuf Mohammed.
Kai ne kake sha?
Ni ina shan kodin ina shan roci.
Me yasa kake sha?
Gaskiya saboda ya rinka rage min wasu tunani.
Shugaban hukumar yaki da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA Kanar Muhammad Mustafa Abdullahi ya ce batun miyagun ƙwayoyin nan fa har yanzu 'yan Najeriya ba su gane wani abu ba.
Mutane 'yan Najeriya ba su fahimci illan sha'anin miyagun ƙwayoyin nan ba tukuna. Kowa dai ya san wani watakila yana yi ko an ci an gwamwansu a kama su amma kowa inda ba kan shi ba ne bai damu ba. But abin da kamata da farko mu yi kowa ya fahimta in ba mu yi wannan ba in ba mu tashi mu yi ba ƙasar nan ba ta kawai. So the first thing is faɗakarwa, akwai kankancin faɗakarwa.
Hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOAA ta ce ita kam ta daɗe tana faɗakarwa dangane da illolin miyagun ƙwayoyin kamar yadda Darakta Janar na hukumar Dr. Garba Abari ke shaida min.
Sati biyu da suka wuce wannan hukuma ta wayar da kan al'umma National Orientation Agency da kuma hukumar yaƙi da amfani da kuma saida miyagun ƙwayoyi wato NDLEA. Mun yi wani taron bita a Kano bayan wannan taron bita kuma muka zo muka hadu muka jawo ma'aikata musamman shugabannin ƙaranan hukumomi da jihar Karo gaba daya da ma'aikatan raya al'umma wanda ake kira the community development officers na local da ƙaranan hukumomi a Karo gaba daya muka kawo yara daga makarantu sannan muka kuma kira shugabannin addinai malamai da kuma pastoci muka zauna aka yi bayani na jama'a su san illar da tattare da ke tattare da sayarwa da kuma amfani da miyagun kwayoyi wannan abin da muka yi a Karo mu a matsayin mu na hukumar wayar da kan jama'a shine kamar mataki na farko da muka dauka na yada wannan da kuma fadakar da kan al'umma a kasa gaba daya to bayan mun gama da Karo shine muka bada umarni a ofisoshin mu da suke jihohi gaba daya su dauki wannan mataki da muka dauka su ma su aiwatar a jihohin su sa'annan su kai abin zuwa ga kananan hukumomi to abinda abin ayi da aka rida shi a nan shine wannan fadakarwa dole ne a yi shi ta sabi da yawa sakin farko shine a al'umance mu yarda akan cewa muna da bala'i da yake dabar kasar nan wanda kuma dole ne shi kuma a gwamnatance a tashi a yaki da wannan bala'i domin yawancin abubuwan da suke faruwa alabashi sace-sace ne alabashi cikin kai ne alabashi dukan mutane ne domin a je a karbo fansa fadace-fadace ne kashe-kashe ne duk wannan umul aba'izin su shine aiki da miyagun kwayoyi
na tambayi jami'in hukumar yaki da sha da fadocin miyagun kwayoyi Ahmed Ningi ko yaya girman wannan matsala take a halin yanzu
wato in kace Abuja wato saboda kawai wato kida ko kana Abuja ne wannan matsala ce da ta shafi kusan kowace jiha kowace cikin capital din jiha kowace gari yanzu in kace zaka ga wannan matsala ta zama ruwan dare ba a Najeriya ba kuma kadai a gaba daya duniya yanzu kayan shaye-shaye ya zama matsala
kusan dai duk masu aikata miyagun laifuka kama daga satar mutane zuwa fashi da makami da dai sauran miyagun laifukan da rundunar yan sandan Najeriya ta sha nuna mana zaka iske dukkanin su suna ta'amali da miyagun kwayoyi kamar yadda su da kansu suke shaida mana to ko shin akwai alaka tsakanin shan kwaya da aikata laifi tambayar kenan da nayi wa kwararre kan halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu
masana sun dade suna nazari da kuma ba da ilimi akan dangantaka da yake tsakanin shan miyagun magunguna da hadalai to abin ya kasance ne akwai abin takaddama ba kusan da yawa nazari da zaka gani a dai sashin mu na masu nazari zamantakewa jama'a ina ga cewa akwai alaka abinda kawai ake shakka akai shine wanne ne shin shan kwayan yake kawo laifuka ko su kansu laifukan ke kawo shan kwaya babu shakka akwai wannan suna hade kusan da yawa zaka ga masu yawan laifuka suna shan kwaya masu shan kwaya kuma suna kasancewa yin laifuka ba yafi sauki gare su don ka san shi kwaya shan sa yana juya hankalin mutum yana fitar da shi cikin hayacin sa don haka so da yawa zaka ga wasu sun yi laifuka ka ba ma sun san sun yi ba don haka lalle akwai alaka tsakanin kwaya da shan kwaya da yin laifuka
to shin menene makomar yaki da shan miyagun kwayoyi zai kasance a Najeriya mai taimakawa shugaban kasa kan wannan yaki Ahmadu Giyade ya ce akwai nasara
nufin gwamnati shine a tsaya wannan mummunan bala'i da yake damun Najeriya da kuma kasashen duniya gaba daya so ba shakka akwai nasara kuma muna gani insha Allah nan gaba kadan za a samu babban labarin da ke nuna cewa Najeriya din tana nasara
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
muna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC
madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.